Masu sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a sabon shirin zamantakewa, shirin da zai rika tattaunawa kan matsalolin da suka addabi zamantakewar al'umma da zakulo hanyoyi inganta su domin samun zaman lafiya da walwala da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai duba tasirin zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi ne kan ci gaban al'umma. Tsarin mulkin Najeriya ya bada muhimmanci sosai wa tsarin ƙananan hukumomi, don haka zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomin suka kasance da muhimmanci. Tun bayan komawa mulkin demokuraɗiyya, gwamnatoci ke bada kulawa ta musamman ga zaɓen waɗanda za su wakilci jama'a a matakan shugabanci da kansiloli. A yau Laraba 9 ga watan Oktoban 2024 ne ake gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi a jihar Plateau, bayan jihar Benue ta gudanar da nata zaɓen a ƙarshen makon jiya. Barista Plana Victor ta ce dokokin zaɓen ƙananan hukumomi suna nan kamar yadda ake zaɓuɓɓuka na ƙasa.
A takaice dai, in ya zo akan maganar dokokin zabe, tabbas abin da Plasek take so da mutane shine su sani da cewa zaben nan za a yi shi ba magudi ba magu-magu a ciki, za mu yi shi akan hanya. Plasek dai ta kawo abin da ake kiran shi voter verification system, saboda ya taimake mu kada mu samu zaben da zai wuce game da mutanen da sun yi register a wannan fuli a kowace fuli.
Kamar yadda aka saba yin kuri'u, mutane su yi su kada kuri'an da ba ma mutanen suna gudun ba.
Haka ne kuwa. To kin ga ita voter verification system din ba inda za a yi, saboda idan kai bai kamata ka yi zabe a wannan fulin ne, idan ka zo wurin machine din ba za ta karbe ka ba, saboda ba wurin kake ba. So abin da ke muna so dai mutane su sani, kowa dai ya fita ya je inda yayi register, inda ya saba yin zabe.
Da zakin fara maganan cewa akwai dokoki, ina hukunci, akwai hukuncen da aka tanadar na cewa idan mutum ya aikata abin da ba daidai ba, musamman a cikin wayannan dokokin, akwai hukuncin da zai samu, wani irin hukunci a ce mutum ya kada kuri'a, duk da yake kin ce an samar da wani na'uran da ba zai bar mutum yayi kuri'a a wurin ba, amma a ce dai an samu wani kuskure ko kuma wani sabanin dokokin nan, akwai hukunci?
To akwai hukunci. Mu mun yarda da cewa duk mai laifi ya kamata ya samu hukuncinsa. To Plasek ta kawo abin da muke kira out of neutrality. Duk mutanen da za su yi aikin zabe za su danna hannu. Idan ka yi abin da ba daidai ba, idan ka je ka maimaita abin da Plasek sun ce ka yi, shi abin da dokokin Plasek, dokokin Plateau ya sa, in ka yi shi din ba damu, amma idan ka fijire ko ka yi abin da bai cancanta ba, dole akwai hukunci. Kuma abin da inda muka yi kokarin mu ga cewa akwai hukunci shine muna amfani da tertiary institutions, su ne za su taimake mu. Duk ƴan makaranta da sun zo su zo su yi aikin zabe, in sun yi abin da ba daidai ba, bayan da hukuncin da makarantansu za su musu, mu ma Plasek za mu iya kai su kotu.
Kwanaki an yi batun cewa ana ta cece ku ce game da za a sanar da zaɓe a wurin da aka kada kuri'a, wayan suna ce sai an kai wani guri, ku za ki mana ƙarin bayani?
Duk inda aka jefa zaɓe, in aka gama za a yi sorting, za a yi counting, duk presiding officer za su kirga duk numban zaben da kowace party ta samu. Ai haka aka saba yi.
Gurin
za a zo a kirga, kowa yana kallo. Polling officials namu za su faɗa party A ga abin da ka samu, party B abin da ka samu, haka za a yi ta a wurin da aka kada zabe.
Sau da dama zaɓuɓɓukan na ƙarewa ne da tarin matsaloli, wanda a wasu lokuta kan kaiwa ga tashin hankali. Wani ɗan jarida Dan Kwada ya ja kunnen takwarorinsa ne kan yin takatsantsan da yin kalaman da za su iya janyo husuma.
Cikin ga idan kika lura a kasar nan namu Najeriya, a zabubbukan da muka yi da suka wuce, an samu matsaloli daban-daban. Sai a ga ƴan jarida ma da su ne ya kamata al'umma ke ganin su da muhimmanci, kuma duk abin da suka faɗa an ɗauka suke ga shugabannin addini da ƴan siyasa sai su koma amfani da su domin su kawo ra'ayoyinsu. Ra'ayoyinsu a cikin harkan da ake yi kuma ya janyo matsala da cece-kuce da kace-kace. To kaga wannan bai yi ba, ya kamata ƴan jarida su taka rawa na azo a gani na yanda ya kamata, yadda doka ta ce abin da ya faru bai kamata su faɗa ba. Amma ba wai kai ɗan jarida ka zama bambara kai wani miji da sunan Hajara kawai duk abin da aka ce kai sai ka je kai kuma ka zo ka janyo mana ka janyo bala'i a cikin al'umma ba, bai kamata ba.
Koya ya zabubbukan suka kaya a wurare daban-daban a fadin jihar ta Plateau, Khalid Muhammad Adam mai fafutukar samar da yanci ya sanya ido a zaben.
Zuwa yanzu gaskiya a wannan lokaci yanzu karfe 10 ta wuce, mafi yawan mazaba a anguwan da nazo observing akwai polling units sun kai guda 38, a yanzu haka polling units din da suka fara zabe ba su wuce guda 5 ba, saboda abubuwan da aka ba su aka ce za su dinga validating din mutane abun baya aiki, ba network a wani gurin, abun ma baya aiki ne kwata-kwata guda 4 ne yake yi, sannan akwai abin da ainihin suka ce za su ba su wani form su dinga cikawa saboda su dinga capturing din mutane idan wancan abin yaki ba amma ba su ba. Da yawan polling unit din da suka fara zabe sun yi amfani ne da abun manual kawai suke yin zaben mutane ba tare da an validating din su ba. Sannan kuma akwai polling unit kusan gaba ɗaya polling unit din da suke nan a wajen a ba su complete material ba, ma'ana ballot paper dangwala zaben ma babu. Wani zaka samu an samu shortest din guda 100, biyu shortest din guda 100, shortest din guda 300, duk haka abubuwan suke tafiya a wajen. Sannan kuma babu mutane da yawa ba su fito ba, wasu gurin har yanzu suna maganan ba mutane ma ballantana ma su gode ma yin zaben ma su gani. Sannan akwai sababbin polling unit, wani polling unit za su ga mutum 6 ne kwatal ma haka ce za a yi zaben, mutum 6 ma babu su, ba su ma su ba amma san inda za a gan su ba, wasu mutanen suna yawo da voter card din su ba su ma san ina ne mazaɓar ta su ba. Sannan jami'an INEC din da ya kamata a ce su suna yawo suna sa ido babu su, idan su ma'aikatan zaben sun kira su a waya cewa ga matsalan da suke fuskanta, sai su ce musu suna zuwa su kashe wayan ko kuma wasu su ki daukan wayan ma, yanzu haka halin da ake ciki kenan. Akwai wasu polling unit din ma da sannan kuma babu security da ake kira, kusan polling unit sama da guda 20 da wani abu babu security, wanda zaka ga security highest sai dai kaga police guda daya kusan shine yake lura da polling unit mafi kusa guda 2 ko guda 3, haka yanzu ake cikin situation din. Su ma jami'an zaben suna complain cewa babu security wani irin zabe kenan haka. Wasu kuma mutane sun zo sun tsaya suna jira a ce su fara dangwala ƙuri'a, su kuma INEC din ba su ba su umarnin cewa a fara zabe ba.
Eh wato Haji Khalid, a wuraren da kaga an gudanar da zaben fa, kana ganin kaman komai ya tafi daidai?
Gaskiya wuraren da aka gudanar da zabe komai bai tafi daidai ba. Na farko mutane ba su fito ba, sun yi zaben, ƴan kallidan ne suka fito suka yi zabe. Na biyu kuma su ma suna korafin cewa ballot papers da za a dangwala zabe zai cika ba. Sannan na uku su ma ma'aikatan zaben da yawa ba su samu ingantaccen training akan yadda za su yi amfani da wannan abin da aka ba su za su dinga validating din mutane ba.
Farfesa Sarah Lohas da ke Jami'ar Jos ta ce sau da dama al'umma ba sa gamsuwa da matakan gudanar da zaɓuɓɓukan, lamari kenan da ke janyo tashin hankalin bayan zaɓe.
Me yasa ake samun matsaloli bayan an gudanar da zaɓe?
Ina jin wani lokaci yakan zama na cewa mutanen da suke wannan zaɓen abin da suke ɗaukan zai faru ba shi ne ke faruwa ba, kuma a karin gaskiya ba za mu ce akwai rashin sani ba. To za mu iya ce akwai rashin sani a ta ɓangaren su wanda suke zaɓen, ko ba su san yadda za su dangwala zaɓe ba, ko ba su gane ma menene yanayin wannan zaɓen da ake kiran mutane su yi ba, ko kuma dai generally system din is not working to their favor, wato ba abin da suke zaton zai faru ba ne ya faru. So a haka ne nakan gani kaman ya kamata ƴan jaridu kamun lokacin zaɓe a wayar wa mutane kai sosai, a dinga ba wa mutane hakuri a ce wannan zaɓe ne, kowa yana da lokacin shi kuma kowa da sa'an shi. In naka bai samu ba yau ai gobe zai iya sake gwadawa.
Wani lokaci akan samu su ɗan siyasa kamar a ce jami'a dake da ƙarfi ko tana da mulki musamman ma irin na ƙananan hukumomi zaki ga kila ce ko gwamna ko wayansu masu ruwa da tsaki sune suke shugabantan komai ta yadda mutane ma ba za su yadda da wato cewa za a gudanar ma da zaben cikin gaskiya da adalci ba.
Ya kamata ni zan sake dada cewa ya kamata a wayarwa kan jama'a kai abin da ya kamata su sani. Ya kamata kuma su masu ruwa da tsaki ko manya ko masu arziki ko su yan siyasa su je cikin mutane su bayyana musu kamun lokacin zabe. Ina son zabe fa amma ba abin da zai dauki rai ko ya kawo hargitsi bane. Dai kenan. Su san kuma damuwoyin jama'a al'umma. Don ba su sani ba gaskiya shine ke kawo ni lokaci mutum ya gani kamar a wannan yana sane da abin da nake bukata sannan kuma bai saurare ni ba ko kuma an juya mana baya da sauransu. So ina ganin cewa zai yi kyau manya su manyan masu siyasa da kuma masu ruwa da saki su wayarwa al'umma jama'a masu bin su su wayar da su su gane damuwoyin mutane. In damuwoyin mutane a wani al'umma community shine makarantu suke so to ai ba wani abu bane. Suna nuna cewa suna son ilimi kenan suna so a samu wayin kai a wannan wurin. Ya kamata in siyasa su mai da hankali a waɗannan abubuwan a san jama'a a san damuwoyin su kuma a wayar musu da kai.
Yan takara 75 ne ke takarar shugabancin ƙananan hukumomi 17 a jihar Filato daga jami'iyyu 11 yayin da mata 16 ke takarar mataimakan shugaban ƙananan hukumomin mata 2 kuma ke takarar shugabannin ƙananan hukumomi. Haka zalika yan takara 817 ne ke takarar kansila a gundumomi 324 cikinsu har da wani farfesa guda ɗaya da masu digiri 2 wanda adadinsu ya kai 5. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai naɗi tabarmar shirin sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. Ku tashi don ku kare mu.